نستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيانك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا أولا مسلاتي من البركة مسلات الإمام البخاري لكي نري جزاكي أولا يمتي نلا ربا درن الخميس يو شاء أكو قوات الربيع الأول تجرر النبي صلى الله عليه وسلم دبو دا لكليه دو دا أربعين wanda kuma yake daidai da 21 ga watan 11 shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabir As-Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib wallafar mashhurin malamin nan Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Qayyim Al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 101 a cikin wannan littafi inda muke cikin fasali na 12 wanda yake magana akan addu'o'in sallah da kuma na bayan tahiyya. Inda muke hadisin karshe a cikin wannan fasali shine hadisin Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhuma, wanda mun yi fara batun sa a satin da ya gabata, wanda yanzu ma za mu dawo baya kadan saboda maganar ta hade ta tafi bai daya. Wannan hadisi كمان لو كوجاني إمام النسائي يفتد الشيء ليك شو أخرجه النسائي النسائي يفتد الشيء إمام أحمد يفتد الشيء أشكل التافنسا المسند هكنا ابن أبي شيبة عفوا هكنا الطبراني يفتد الشيء أشكل كتاب الدعاء البيهقي أشكل كتاب الدعوات ابن خزيمة أشكل للتافنسا كتاب التوحيد لتاف التوحيدي ناشي ابن حبان الحاكم السروي توشي ومسوي انجل تاشي هذه سنة انجل تاشي لكي بيان الدعاء دا عمار ابن ياسر يأي اتكين سلر سا ونكم يتي يجيسو دا قباكين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي تشي اللهم بعلمك الغيبة وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. ومفارة شرح ونن حديثي وداء النبي صلى الله عليه وسلم إكي تشوى اللهم بعلمك الغيبة يا الله إنا روقنك إنا توسلي لإلمك نغيبي da saninka na abin da yake fake yake boye wa qudratika ala al khalq da ikon da kake da shi a bisa halittanka ahyini idha alimta al hayata khayran li ka raya ni mutukar wato idan ka san rayuwar nan ce tafi min al khairi wa tawaffani idha alimta al wafata khayran li ka karbi raina idan ka san cewa rasuwar ita ce al khairi gare ni inni as'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahada ina roƙonka jin tsoranka a ɓoye da sarari wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha ina roƙonka ka bani ikon fadar gaskiya cikin halin fushi ko halin yarda wa as'aluka al qasda fil faqri wal ghina ina roƙonka ka bani ikon tsakaitawa a cikin halin rashi ko halin samu wadata was'aluka na'iman la yanfat, ina roƙonka ni'imar da ba za ta ƙare ba. Was'aluka qurrata 'aynin la tanqati, ina kuma roƙonka farin cikin da ba zai yanke ba. Was'aluka ar-ridha ba'da al-qada', ina roƙonka ka kinsa min yarda bayan hukuncin da ka zartar mu. Was'aluka barda al-'aishi ba'da al-maut, ina kuma roƙonka sanyin rayuwa bayan mutuwa. Was'aluka ladhdhata an-nazari ila wajhik, ina roƙonka jin daɗin duba zuwa ga fuskarka. Wa shauqa ila liqa'ik, da marmarin haɗuwa da kai. Fi ghairi darra'a mudirra, ba tare da wata cuta mai cutarwa ba. Wala fitnatin mudilla, ko wata fitina mai ɓatarwa. Allahumma zayyina bi zinatil iman, ce Allah ka ƙawata mu da ƙawandan ta imani. Waj'alna hudatan, ka sanya mu shiryayyu ne, muhtadina, masu shiryarwa. Wannan hadisi kamar da kuka gani, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fara tawassuli da ilimin Allah na ghaibi, wato kasancewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne kadai yake banta da sanin ghaibi, babu wanda yake da tarayya da shi a cikin sanin ghaibi. Haka wannan sifa ce ta Ubangiji wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi tawassuli da ita, kuma yana daga cikin hanyoyin tawassuli da shari'a ta yadda da su, mutum ya tawassuli da sunayen Allah ko da sifofinsa. Wa qudratika ala al-khalqi, da ikonka a bisa halitta. Jalalahu al-khalqu wal-amr, Allah ke da ikon halitta, sannan kuma shi ne ke da ikon ba da doka ya ce a yi ko ka a yi. Ya ce ina tawassuli da waɗannan sifofi naka da kake banta da su. Ahyini idha alimta al-hayata khayran li, ka raya ni idan ka san rayuwar ita ce tafi min al-khairi. Wa tawaffani idha alimta al-wafata khayran li, ka karɓi raina idan kasancewa karɓar ran ta fi min alkhairi, wato rasuwar ita ta fi min alkhairi. To kamar yadda muka ce, buƙatar ɗan adam a gurin Allah har kullum iri biyu ce. Akwai wacce take khairun mahd, alheri ne tsantsa, saboda mutum zai roƙe shi ba tare da ya sanya wata togaciya ba, ce Allah ka bani tsoronka, ba sai ka ce idan ka san jin tsoron naka ya fi mu alkhairi ba. Saboda jin tsoron Allah alkhairi ne tsantsa, babu wani abu wanda ake ganin akwai wato zai kasance a cikinsa mara daɗi. To akwai kuma buƙatar da take tana iya yiwa ta zama alkhairi ce, tana iya zama ta zama alkhairi ba ce, mutum bai sanya take ba. To wannan ita ce ake sa togaciya, kamar anan ya roƙi Allah ya bashi tsawon rai, idan har da tsawon ran shi zai zama masa alkhairi, ko kuma idan ba zai zama masa alkhairi bai karɓi ransa. Tsawon rai, mutum ya yi tsawon rai ko mutum ya mutu, ba ka sanin wanne ne zai fi maka alkhairi. Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san wannan. To anan shi ne ake cewa Allah ka yi min idan ka san alkhairi ne gare ni. Wanda a irin waɗannan ne aka shar'anta istikhara. To yana istikhara ya ba wa Allah subhanahu wa ta'ala zaɓi yayin da zai yi wani abin da bai san yaya ƙarshen al'amarin zai kasance ba, zai kasance mai kyau ne ko mara kyau. To sai ya ba wa Allah zaɓi, shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai masa zaɓi. Shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana musulmi ya yi burin mutuwa saboda wata cuta ko wani damuwa da yake ciki, ce bai sani ba. Wato idan ya zan mai kyautatawa ne, to sai ya ƙara kyautatawarsa. In ya kuma zan mai munanawa ne, wato mai aikata laifi ne, sai ya tuba. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yatamanna inna ahadukum mautan li al-mauta li dhurri nazala bih, in kana ma la budda falyaqul allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ɗayan ku yayi burin ya mutu, idan ya zama dole sai ya yi buri, ya ce sai ya roƙi mutuwa. To ya ce Allah ka raya ni, matuƙar rayuwar ce ta fi min alkhairi, ko ka karɓi raina, matuƙar mutuwar ce ta fi min alkhairi. A ruwayar Bukhari yana cewa la yatamanna inna ahadukum al-maut imma muhsinan fala'allahu yazida fi ihsanihi wa imma musi'an fala'allahu an yasta'jil. Kada ɗayanku ya riƙa burin mutuwa, imma dai ya kasance mutumin kirki ne, yana ayyukan alkhairi, yana ayyukan kirki a nan duniya, to kaga sai ya ƙara ayyukan kirkinsa da tsawon ransa. Ko kuma ya zama mai laifi ne, kaga sai ya samu damar tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Saboda haka idan mutum Allah subhanahu wataala ya jinkirta masa, ya kuma bashi ikon aiki mai kyau, babu shakka wannan shi yafi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa khairukum ay an tambayeshi ayyun nas khair qala man qala umruhu wa hasuna amalu wane ne yafi alkhairi cikin mutane annabi ya ce wanda ya samu wanda ya jinkiri wato ya tsawon rai sannan kuma ayyukansa suka yi kyau tambayeshi wa ayyun nas shar qala man qala umruhu wa sa'a amalu wanda ya yi tsawon rayuwa sannan kuma aikinsa ba su yi kyau ba wannan shi yafi kowa sharri a cikin mutane sauraka mutum ubangiji subhanahu wataala ya bashi ya ara masa kwanaki ya samu tsawon rai wannan babu shakka wata rahama ce wata kyauta ce ubangiji subhanahu wataala ya masa kamar yadda muka faɗi kisar mutane guda uku ne cikin musnad mutane guda uku da suka musulunta suka kufa ɗaya ya fita yaƙi ya je aka kashe shi ya yi shahada bayan wani lokaci ɗayan ya fita shi ma ya je aka kashe shi ya yi shahada sanar ɗayan kuma ya mutu a gida amma Talha ibn Ubaydullah da ya tashi mafarki sai ga wanda ya mutu a gida akan shimfiɗarsa shi ne a gaba sai wanda aka kashe a karo na biyu sai wanda aka fara kashewa shi ne a baya abin ya ɗaure masa kai ya je tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce masa me abin mamaki ɗayan ba an jinkirta masa ba har ya samu aka yi watan azumin ramadan da shi kaga ya samu wani aiki da wancan bai samu ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce fa inna ma bainahu ka abad ma baina samai wal ardh sadara da ke tsakaninsu kamar sama da ƙasa saboda musulmi ya samu jinkiri kuma ya yi shi a cikin da'ar Allah babu shakka wannan ni'ima ce da take ba kankanuwa ba wanda daga cikin magabata an ce da shi tabal maut wato mutuwa da dadi sai ce yabna akhi la sa'atun ta'ishu fiha tastaghfirullah khairun min mautid dahr wani dan uwa wani ne yake ce masa kai mutuwa da dadi wato kamar yana ganin in ka mutu ka huta kai aikin kirki ka shiga aljanna sai yake ce masa ya dan uwa na la sa'atun ta'ishu fiha wa tastaghfirullah khairun laka min mautid dahr ka samu rayuwar awa daya ko sa'a daya da zaka nemi gafarar Allah a cikin ta yafi maka alkhairi da ka shekara a mace kana bace ba abinda zaka tsina na aikin ka ya zaya idan matan insanu ko to adam in saba amalu illa min thalath sadaqatin jariya aw ibn min tafau bi aw walad salihin yad'u lahu haka aikin ka zai dakata haka ka samu rayuwa ka samu yin istighfari na sa'a guda to ya fi ka shekara kwanci a cikin kabari ba ba horar wannan zaka yi ba wani daga cikin bayin Allah na kwarai ya tsufa ake cewa da shi a tuhibbul maut kana son ka mutu sai ce la sai ce qad dhahaba ash-shababu wa sharru wa ja'a al-kibru wa khayru fa idha qumtu qultu bismillah wa idha qa'adtu qultu alhamdulillah fa hadha ahabbu ilay yake cewa an tambaye shi kana son mutuwa ya tsufa ce kana son mutuwa ce ina bana so yace qad dhahaba ash-shababu wa sharru lokacin samartaka da jin abin nan jin dadin rayuwa da holewa ya riga ya wuce da sharrinsa to an yi sakaci ba tsaya an yi abin da ya kamata ba har lokacin ya wuce yanzu kuma ke samartaka ta tafi da sharrin cikinta da sakaci rashin tsayawa abin da ya dace yanzu kuma tsufa ya zo amma ya zo da alheri cikinsa to ya zo kuma mutum ya fara gane cewa ya yi sakaci a rayuwarsa bara yanzu ya mori rayuwarsa ya ce idan na zo zama in ce bismillahi na zo tashi in ce bismillahi ya ce to wannan shi ya fi mun alkhairi kuma shi na fi so sauraka yaya lokacin yanzu da zan mori a rayuwa ta wajen da'ar ubangiji kuma a ce mun ina son mutuwa saboda haka wanda duk ya san irin amfanin rayuwar duniya wato wajen yin guzuri wanda zaka je ka haɗu da ubangiji da shi wanda shi ne kuma zai tantance matsayinka a gurin Allah subhanahu wataala babu shakka ba zai so a ce ya rasa wannan damar ba cikin gaggawa, zai so a ce ya samu wannan damar domin ya yi tsawon rai cikin da'ar Allah. Yazid Ar-Raqqashi ɗaya daga cikin bayan Allah ne ya magabata da ƙwarai masu tsoron Allah masu gudun duniya. Lokacin mutuwarsa ya riƙa cewa ya yazidu man yusalli laka min ba'dika wa ya yazidu man yasumu laka min ba'dika wa ya yazidu man yastaghfiru Allahu laka min dhunubika salifa. Ya zo mutuwa shi kadai yana sumbatu yana cewa ya yazidu, yanzu bayan mutuwar ka waye zai maka sallah, wa zai maka azumi, wa zai nema maka gafar ubangijinka akan zunubanka da suka wuce. To yana alhini na irin abinda zai rasa na bautar Allah bayan mutuwarsa, waɗannan ayyuka nashi duk za su dakata. Sun ce wani daga cikin magabata wata rana ya zo kusa da makabarta, sai ya yi sallar raka'a biyu, da ya yi sallar raka'a biyu sai ya raina wato sallar raka'o'in biyu, yana ga kamar ya yi su gajajjeru bai tsawaita ba, sai ya bacci ya kwashe shi, yana yin bacci sai ga wani a cikin makabarta yana cewa ka yi sallar raka'a biyu kana rainawa, wannan raka'o'in biyu da ni zan same su ya tafi duniya da abin da yake cikin ya tashi firgigit. Allah ya nuna masa wata aya cewa wannan damar da kake da ita na cikin kafar makabartan da kake kusa da ita ba a samu. Allah masa ce ni da ni zan samu raka'a biyu kamar wannan, ya fi a bani duniya da abin da ke cikin ta. Don a lokacin ya ga rashin amfanin duniyar, yanzu aikin yake so koyaya ya ga ya more masa. Saboda haka mutum ya samu jinkiri, to wani abu ne da zai gode wa Allah kuma ya yi kokari ya ribaci wannan jinkirin, kada ya saki ya koma ga Allah subhanahu wataala, yanzu kuma yana nadama lokacin nadama da ba za ta amfani shi ba. To shi yasa kaga idan rayuwa ce ta fi alkhairi ga mutum, to rayuwar wato ya cika cikin da'ar Allah, cikin biyar Allah, wannan shi zai fi masa. Babu laifi idan mutum ya fuskanci wata fitina wacce za ta rusa masa addininsa, za ta raba shi da Allah, ya yi fatan ina ma ya mutu ya koma ga Allah. Idan ya kula akwai wani abin da zai fitine shi ya raba shi da Allah subhanahu wataala, babu laifi idan ya yi fatan mutuwa a irin wannan yanayi. Wannan shi ne yadda aka fassara abin da ya faru ga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bayan ya dawo daga hajji, hajjinsa ta ƙarshe. Sai yake cewa Allahumma inni kaburat sinni wa raqqa 'azmi wa kathurat ra'iyyati faqbidni ilayka ghayra mudayyi'in wala maftun. Yake cewa ya Ubangiji, shekaru sun ja, jikina ya yi rauni, kasusuwa sun yi laushi, ce ga kuma talakawa na sun kare yawa. Yana tsoron kada ya kasa ta tsayawa da haƙƙin talakawansa, ga saboda tsufa da shekaru ba zai iya bibiyar abin da talakawansa suke ciki ba. Sauraka sai ya roƙi Allah, sai Allah ga girma ya zo min, ga jikina ya yi rauni, ga talakawana sun ƙaru. Musa lokacin sai da Umar an samu futuhat a lokacinsa ne aka kwace Iraki, aka karya Farisa a lokacinsa ne. Sauraka ƙasashen da da suke ƙarƙashin daular Farisa a wani Iraki da sun bangare na Yemen duk suka dawo ƙarƙashin daular Musulunci. Haka duk wanda yake rayuwa a wannan ƙasar idansa yana kan Sayyidina Umar. Idan wani abu ya same shi yana jin akwai sakaci na khalifa. Saboda da ya ga haka sai ya ce ya Allah, kaga halin da nake ciki yanzu na tsufa, ga kuma talakawa na karuwa, Allah ka karbure ni. A wannan watan bai fi wata guda ba sai aka soke shi, aka kashe shi. Wato za ka ga su waɗannan yayin da suke girma, to lokacin suke tsoron mulki, lokacin suke guje masa, in ma suna ciki so suke araba su da shi. A yanzu kuma aka si yana ƙara shekaru, kuma lokacin ake son mulki ake rufe shi a sarki, ka duba shi yana cikin mulki, amma addu'a yake cewa ga shi shekarunsa sun ja. Umar ibn Abdul Aziz ya dubi wani bawan Allah wanda ya dubi wani bawan Allah wanda a gurin Allah yana wato ya shahara Allah yana karbar addu'arsa yana karbar addu'arsa in ya addu'a sai ya roke shi yace ya masa addu'a Allah ya karbaransa lokacin an nada shi khalifa yana bisa ragamar khalifanci kuma lokacin al'amura duk sun daidaitu amma tsoron kada ya kasa biyan haƙƙin talakawansa wallahi yasa ayi masa addu'a Allah karɓaransa aka yi masa addu'a kuma ya mutu Allah ya ansa aka yi masa addu'a Allah ya ansa to amma a yanzu da wato in mutum yana kai ba zai sauka ba in ko baya kai zai tsira sai hawo so mutum yana iya addu'a idan ya fuskanci wata fitina da yake ganin za ta taba masa addininsa ummul mu'minin Zainab bintu Jahsh radiyallahu ta'ala anha shekarar da sayyidina Umar ya aiko mata aba dinta wato abinda ake bata daga lalitar baitul mali da akwai kasan da ake bawa yaran annabi sallallahu alaihi wasallam da dangin sa da cikin kasan baitul mali duk shekara to a lokacin sai aka bata yawa sai abin ya tsorata ta saboda ka sai ta daga hannu sai take addu'a Allahumma la yudrikni aba Umar bada Allah ina roƙonka kada kyautan nan ta Umar ta sake samu na dare kuma shekara ba ta yi ba ta mutu wanda sabu ne suke yi sai suka nemi mutuwa wani kuma ya rasa ya kashe kansa su waɗannan an san samu ne ko suke ga za su fitinu suka ce Allah Allah za mu samu fitinu karɓunan wani kuma saboda wai babu ne ba kuma ta aka hana shi ba bai san nan gaba me aka ajiye masa ba ya jara ta kansa rayuwarmu da tasu ta yi hannu riga wannan ya yi daidai da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa a cikin addu'arsa wa idza aradta biqaumin fitnatin faqdidni ilayka ghayra maftun ya Allah in kana fi fitinar wasu mutane to Allah ka karbi raina kada in zan cikin waɗanda za a fitina zama ba wanda aka fitina a ya zo a cikin musnad hadisin mahmud ibn labi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa itnatani yakrahuhuma ibn adam al-mautu khayrun lil-mu'mini min al-fitan wa yakrahu qillat al-mal wa qillat al-mal aqallu lil-hisab annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abubuwa guda biyu mu'mini baya san su dan adam baya san su abubuwa guda biyu dan adam baya san su na farkon su al-maut dan adam baya san mutuwa annabi ya ce wal mautu khayrun lil mu'mini min al fitan amma mutuwa ta fi wato alkhairi ga mu'mini akan fitintunu wato da ya fada cikin fitintunun da zai asarar addinin sa duniyar sa da lahira gara ya koma ga Allah addinin sa ya kubuta ya samu lahira wanda ita ce daman tabbas wa yakrahu qillat al-mal dan adam yana kin yana kujin kujewa karancin dukiya da zan dukiyar sa kadan annabi ya ce wa qillatul mal aqallu lil hisab amma karancin dukiyar nan za ta samu masa karancin hisabi domin duk abinda ka nema ka samu a hisabi annabi ya ce sai an tambaye kowa wa amalihi min aina iktasabahu fi ma anfaqahu dukiya tambaya za a yi mata mai ƙarbi mai yaya A da B dalibai ba sa son tambaya mai A da B to ita dukiya tambaya ta A da B ce ina ka samu kuma ya ka kashe kaga abinda ka kashe ka samu ka kashe za ka ansa abinda ka samu ba ka kashe ba za ka ansa A saboda haka ko ba ka kashe ba ka bar magada sun ci tambayar farko tana ba wai sai ka kashe ba sannan a tambaye ka in dai ka samu akwai tambayar ka ina ka same shi in ka kashe ina ka kashe shi in ka samu baka kashe ba tambaya dai zaka amsa wani ita ma da wahala burin mutuwa kamar kamar burin haduwa da abokin gaba ne mutum bai san me zai iske ba a lahira kai tun daga ma wajen karban ransa bai san yadda abin zai zo masa ba domin tafiya ce da bai taba yin irin ta ba hanya ce da zai bi da bai taba bin ta ba zai je ya hadu da wanda bai taba haduwa da shi ba bai taba ganin shi ba kamar yadda Muhammad ibn Habib al-Ajmi wani daga cikin tabi'ai wanda ya shahara da bautar Allah da zuhudu asalinsa shi wannan Muhammad ka faɗa muku maganarsa asalinsa mutum ne mai wadatar gaske mutum ne mai wadatar gaske sai dai hanyoyin samun kuɗin nashi akwai na halal akwai wanda ba na halal ba to yana halartar wa'azin Al-Hasan al-Basri sai wa'azin sai ya ratsa masa zuciya ya fito kuma yana tafiya sai ya ga wasu yara ya hango wasu yara suna ganin sa suka labe sai suke cewa ga mutumin nan mai bada bashi da riba gashi nan gashi abin sai ya tara masa da hankali yace tun daga duniya Allah ya fara kunya tashi ya fara tona masa asiri har wajen yara yara kanana suna maganar sa saboda ka sai je tattaro dukiyarsa a lokacin wajen dinari 40,000 zai ce ya ubangiji gashi nan na bayar da su zai zan fanshi kaina ya dauka ya bayar fi sabilillahi ya koma banda bautar Allah ba abin da yake yi wata rana ya zo wucewa kawai sai ji ne yara suna sun suna ga Habibul Abid ga Muhammad ibn Habibul Abid ga mai bautar Allah nan ga mai bautar Allah sai ya ubangiji duk daga gare ka sukan daga wajen ka ne yaban ma daga wajen ka wannan yara Allah da ya kinsa musu ne lokaci daya to shine sarana aka ji shi yana cewa a lokacin da ya zo mutuwa yana cewa inni uridu an usafira safaran ma safartu mithlahu qat to wa asluku maslakan ma salaktu mithlahu qat wa azuru maulaya wa sayyidi ma ra'aituhu qat ya ubangiji ga tafiya yanzu ta kama zan yi ta ban taba irin ta ba ga hanya zan bude ban taba gun ta ba zan ziyarci shugabana majibincin lamari na wanda ban taba ganin sa ba wa ushrifu ala ahwalin ma shahadtuha qat ga ni kuma zan kai zan tsinkayo wasu ababan tsoro da ban taba ganin su ba shi wannan Muhammad ibn Habib al-Ajmi yana daga cikin waɗanda ake ansar addu'ar su musa akwai cikin bayan Allah waɗanda suke zama mujabur da'wa ibn Abi Dunya yana da littafi sunan shi mujabur da'wa to mutanen da Allah ya ba su karamar in sun yi addu'a to Allah zai karba sun shiga cikin wannan ajin da Allah yake cewa wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'azani la u'izanna sun ga shiga wannan matakin ɗaiɗaiku ne suke samun wannan wanda kuma ake sanin su to shi Muhammad ibn Habib al-Ajm mutumin Basra ne yana daga cikin waɗannan wata rana Al-Hasan al-Basri Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi an san shi wani zalimin basaraki ne da ya shahara a zamaninsa da zalunci da kama malamai ya ɗaure ya daka ya kashe wata rana ya sa a kamo masa Al-Hasan al-Basri zaman zalimai ko baka taɓa su inda za ka faɗi gaskiya to su kamar su kake suka baka ce su ba amma za su kai kamar da su kake saboda haka sai ya aika a kamo shi sai ya gudu wajen shi wannan Muhammad ibn Habib al-Ajmi yana neman ya bashi mafaka ya ɓoye sai shi Muhammad yake ce masa istahyaitu laka min Allah alaysa laka billahi thiqatun an yastura yake cewa ina ni na ji maka kunya a wajen Allah yanzu ba kada wata gamsuwa tsakaninka da Allah ya baka mafaka shi wanda ake gaya ma wannan maganar fa shi kansa fa ba wasa bane al-hasan al-basri ta kowanne lahiya kuwa shike cewa yanzu kai ba wani amincewa tsakanin ka da ubangijin ka da zai baka mafaka sai ka zo muna sai ya ce shiga gidana sai ya ce shiga can sai ga zabaniyawan al-hajjaj suka zo suka ce mun zo neman al-hasan abu sa'id an ce ya shiga gidan nan ya ce ku shiga ku duba suka shiga suka ta duba ba su gani suka dawo suka je suka ga hajjaj ce yana ciki Allah ne ya rufe muku idan ce huwa bil bait walakin Allah tamasa ala ayunikum waja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun
na'am
saboda haka suka tafi shi kuma daga baya ya samu hukunta akwai wata rana yana tare da Malik ibn Dinar shi ma ɗaya ne daga cikin Ubbad na zamaninsa wata rana wata dukiya ta zo wajen Malik ibn Dinar sai ya raba ma waɗanda suka cancanta an bashi akan ya raba ma waɗanda suke bukata sai ya raba musu sai wani ya zo mara kunya ya rika tausasa masa magana ya ce banda 'yan majalisin ka ba wanda ka ba ka duba waɗanda suke zuwa wajen ka kawai don ka tare jama'a a ƙarƙashinka sai yasa sai ka ba su don ka jawo mutane zuwa ka hana mu ya yi ta maganganu masu ciwo shi kuma Malik ibn Dinar yana rantse masa da Allah ya ce wallahi ma aradtu hadha ma qasadtu hadha ba wannan ne niyyata ba ban yi niyyar haka ba ban yi wani da wannan manufar amma ki kyale shi to a lokacin shi Muhammad ibn Habib al-Ajmi yana ce ya ubangiji wannan da ya shagaltar da mu gabarin ambatanka ya ubangiji ka isan mana da ka isan mana shi da abin da ka ga ya ga ka ga dama Allahumma inna hadha qad shaghalana an dhikrika fakfinahu bima shi'ta kawai addu'a da yake ya ubangiji wannan ya zo ya hana mu ambatanka ya shagaltar da mu ka isan mana da shi da abin da ka ga dama nan take faɗe su ma aka ɗauke shi ba da ya mutu kaga wannan ijabatu da'wa ce nan take wata rana sai daga cikin sarakuna ya zo zai wuce irin masu buɗa masa hanya suka zo suna at-tariq a bada hanya suna ta tuttura mutane wata tsohuwa tana tafiya da kyar ita bata iya ta kauce ba tunda ba ta da hanzarin da ta kauce da wuta wani ya sa bula ya rika dukan ta har wancan lokacin akwai irin wannan sai shi wannan Muhammad ibn Habib al-Ajmi ce ya ubangiji Allah ka yanke masa hannun nan nasa ce ba a dade ba sai aka ganshi yayi sata an yanke masa sai gashi ya je yayi sata an gundule hannun nan haka wani shi ma da ya zo ya masa da'awar wai yana bin sa 300 dirham ce ina bin ka kudi 300 dirhami 300 ya rantsi cewa yana bin sa ce kana bina ce eh ina bin ka cikin jama'a sai ce to je ka dawo sai biya ka da ya koma gida ce ya ubangiji in gaskiya yake ya ubangiji Allah ka ba da abin da zan idan ko ba gaskiya yake ba ya Allah ka bi min aiki na yayi masa Allah ya isa kafin mai sai gashi an zo da shi ya samu paralyze rabin jikinsa ya shanye aka ɗauko shi aka cikiko shi aka kawo shi gabansa yana ba shi hakuri ce wallahi kawai na yi ma haka ne daɗin kunya ta ka cikin jama kai kuma in ka ji kunya ka ɗauko ka bani ya ce amma na tuba ba zan ƙara ba kuma na koma ga Allah tun daga yanzu ba zan ƙara wannan ya ce ya Allah in gaskiya ya faɗa ya Allah ka bashi lafiya nan da nan sai ya kuma irin su wannan ba su da yawa saboda haka ba a son mutum ya rika burin mutuwa haka kawai saboda wani abin bacin rai ko wata damuwa da ta same shi saboda bai san abinda zai je ya samu ba shi yasa Abdullahi dan Umar wata rana da yaga wani yana ta burin ya mutu ni Allah karbe yana ba ni in mutu sai ya ce da shi la tatamanna al-maut fa innaka mayyit walakin salillaha al-afiya fa innal mayyit yankashifu lahu an hawlin azim cikale da burin mutuwa dama za ka mutu ko ka ce ka mutu ko ka mutu za ka mutu kuma ba sai ka kira ta ba waye ya kira mutuwa ta zo ai ba kira ta ake yi ba yace ka dai roki Allah al-afiya Allah ya baka lafiya lafiyar a cikin ka addinin ka komai Allah ya baka lafiyar sa yace domin mutuwa tana iya banka da wani abu ban tsoro wanda baka san da shi ba zaka ka daina roƙon Allah wannan shi yasa wanda ke cikin magabata yake cewa da za a tayar da matacci a cikin mu to da ba za mu ƙara iya wani abu na ba za mu ji dadin rayuwar mu gaba daya bacci ba za mu iya irin labarin da zai ba mu irin abubuwan da ya gaggani to da ba za mu ƙara yin bacci ba so saboda haka wasu daga cikin magabata an samu sun yi burin mutuwa amma da mutuwar ta zo suka ji irin abinda suka ji suka yi da na sani dama ba su yi burin ta ba an ce daga ciki akwai Abu Darda akwai Sufyan ibn Sa'id al-Thawri wanda suka yi burin mutuwa amma kuma daga ƙarshe suka yi da na sani dama ba su yi ba saboda haka mutum ya rayu ya yi amfani da rayuwarsa wajen aikin alkhairi wani abu ne mai kyau shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'a sai yake cewa waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan li kulli shar ya Allah ka sanya rayuwa ta zama mun ƙarin alkhairi ne mutuwa kuma ta zama mun hutu daga kowane irin sharri shine kuma yake cewa as'aluka khashyataka fil ghaibi wash-shahada ina roƙonka tsoronka a koye ko a sarari to tsoron Allah a koye ko a sarari wannan wani abu ne wanda shi yake nuna da tsoron Allah na hakika wanda zai ji tsoron Allah a koye kamar yadda zai tsoron Allah a sarari ba lokacin da yake sarari ya nuna tsoron Allah sa ba amma kuma a koye ba zai nuna tsoron Allah ba Allah subhanahu wataala ya yabi waɗanda suke tsoransa a yayin da halin da suke su kadai ko kuma a yanayin da ba sa ganin sa man khashiyar rahmana bil ghaib wa jaa bi qalbin to wanda yaji tsoron Allah bil ghaib duk da baya ganin sa ko alhalin koye duk an fassara bil ghaib da cewa koye bil ghaib baya ganin ubangiji ko kuma bil ghaib a halin koye yana shi kadai fi halil qala yaji tsoron Allah liya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib kidan Allah ya tantance ko ya bayyana wanda yake jin tsoron sa a halin koyi innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabeer Allah ce duk waɗanda suke jin tsoron ubangijin su a halin koyi to suna da gafara wato da kuma wani lada mai girma saboda haka wanda ya bi Allah subhanahu wataala a koyi to babu shakka yana da babban lada kamar wanda zai wa Allah da'a a yi lokacin da ba mai ganin sa ya bi Allah subhanahu wataala ko ya kauce wa haramun a lokacin da ba mai ganin sa inda zai ci haramun nan ko ya haramun din da babu wanda zai gan shi ya yi magana amma saboda tsoron Allah ya bari to wannan ubangiji subhanahu wataala yana musu tarihi ba karami ba fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa tajafa junubum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون التي سنى برن قرى لم كنتيس يدعون ربهم خوفا وطمعا سنى بوتر أبنجي سجكين هال طورود هال قطعي سنى طوران أذاب الساعة سنى قطعي لا دنسى ومما رزقناهم ينفقون سنى تير تأبين لبك باسنا أزكي التي ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ki babu wata rai babu wani rai da ya san abinda aka boye musu na farin ciki sakamakon abinda suke aikatawa ne ce sun yi wa Allah subhanahu wataala aiki a boye shi ma kuma ya musu sakayya ya koye musu sakayyar da babu wanda ya san girman ta'affu lillahi al'amal fa akhfa lahum al-jaza sun koye aikin su dan Allah shi ma Allah ya koye ladan sa dan yayi musu da hadisin mutane bakwai da Allah annabi yace za a sa su a inuwar al-arshi ranar da babu wata inuwa sai tashi Allah ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu da mutumin da ya fidda sadaka ya bayar dan Allah ya koyi har kamar hannunsa ma na hagu bai san abinda hannunsa na dama ya bayar ba to kaga aka tanadan masa wani babban sakamako lokacin da kowa yake bukatar inuwa shi yana cikin wadanda za su shiga inuwar al'arshi haka nan in kaurecewa wani abu ne da rai yake so amma ya saba wa Allah tare da cewa mutum na iya yin sa ba tare da an sani ba yayi Allah zai masa sakayya babba idan yayi wannan cikin hadisin waɗannan mutane bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mai irin wannan cewa rajulun da'atuhu imra'atun zatu mansibin wa jamal fa qala inni akhafu Allah da mutumin da wata mace mai matsayi mai kyau ta neme shi da lalata yace shi yana tsoron Allah to kaga shi ba wannan aka sa shi a cikin inuwar al'arshi tare da babu wata inuwa sai ta shi abubuwa guda biyu su suke sa mutum ya ji tsoron Allah fi sirri wal alani abubuwa guda biyu suke sa mutum ya ji tsoron Allah fi sirri wal alani a boye ko a sarari na farko mutul iman bi wa'dillahi wa wa'idi ala ahli al ma'asi mutum ya zama mai karfin imani ne karfin imani da cewa akwai alkawarin Allah subhanahu wataala na sakamako kyakkyawa ga wanda ya bi shi akwai kuma alkawari na narko na azaba ga wanda ya saba masa mutum imani da wannan to wannan shi yakan sa shi ya tsaya ya ji tsoron Allah fi sirri wal alan na biyu kuma annazaru fi shiddati batshillah wa intiqamihi duba ga tsananin kamun ubangiji subhanahu wataala da mukassa da kuma azabarsa ga waɗanda suka saba masa to duba waɗannan abubuwa guda biyu sukan sa mutum ya ji tsoron Allah fi sirri wal alan yasa duk sanda za mutum zai saba wa Allah to sai waɗannan abubuwa sun tafi da gabansa sai ya daina tunanin wa'adullahi wa wa'idi sai ya daina tunanin shiddatu batshillahi wa ghadabi sai wannan imanin ya tafi da gabansa yasa annabi ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wannan imanin sai ya an dauke masa shi sannan zai ne ya zama baya tunanin Allah baya tunanin ranar lahira baya tunanin azabar Allah quwwatul muraqabatullah wannan zai ce za ka ita na uku shi ma zai taimaka abu na uku quwwatul muraqabatullah ya zama ne ya rika jin cewa Allah fa yana gani na duk abin nan da nake fa Allah yana gani na wa huwa ma'ahum aina ma kanu duk inda suke Allah na tare da su وما تقول من شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما أعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أكبر من ذلك ولا أصغر إلا في كتاب مبين في رد حنف تؤن ونا سوى جفء عند يشقى الله ينا جننسى أي تنسى كرمي لببا الله ينا جن الله ينا حلرشي أكم ونا أبن ديكي بيتو كمري وكاولا أدوتيا zai sa mutum kyautatawa ai wato wajen aikinsa Allah ya ce yastakhuna minan nas wa la yastakhuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl suna koyewa mutane amma ba su koyewa Allah lokacin da suke kwana suna kullakullan abinda Allah bai yarda shi ba a shiga bitin a koye ana ganin cikin duhun dare an shiga wani guri mai nisa a koye kamar Allah bai sani ba yana sani lokacin da suke kulla abinda Allah bai yarda shi ba waye ya daga cikin abin da zai sa mutum wato ainihin khashiyatullahi fi sirri wal alaniya sannan yace was'aluka kalimatal haqq fil ghadab war ridha ina roƙonka kalmar gaskiya fadar gaskiya fil ghadab war ridha halin fishi da kuma halin yarda halin fishi lokacin da yake fishi ya zamana fishinsa bai hana shi yayi abinda Allah ya yarda shi ba bai hana shi yi abin da yake daidai ba to shi sai bai rufe masa ido ba Allah ya yabi masu ya fiya lokacin da suke fishi wa idza ma ghadibu hum yaghfirun idan ma sun yi fishi ya biwa suke ba a ce ba za su yi fishi ba amma sun yi fishi ba daga baya za su yafi wannan shine wato mutun ya fi karfin zuciyarsa kuma mai irin wannan hali shine kankarfa wanda zai iya murkushe zuciyarsa idan ne ta shine kankarfa ba wanda zai iya kada mutane idan ne su ba annabi yana cewa laysa shadidu bisur'a balkin shadidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab ba mai kayar da mutane ba shine kankarfa a'a kankarfa shine wanda zai danna zuciyarsa yayin da ya fishi zai danna zuciyarsa wani mutum ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ausini imin wasiya yimin wasiya annabi ce la tarwa faraddada miraran fa qala la tarwa ce ya rasulullahi ausini imin wasiya dan ce kada kai fishi sai kamar da dai sauran abubuwa da ya kamata ka rage masa ya saki ce ya rasulullahi imin wasiya annabi ce kada kai fishi ya ƙara mini ta shi kada kai fishi saboda wannan fishi ba inda ba zai jefa shi ba a cikin musnad imam ahmad hadisi abdullahi ibn amr ibn al-as ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullahi ma za yuba'idni min ghadabillah ya allah me ya aliyar ma'aikin allah me zai nisanta ni daga fushin allah to me zan aikata zama na nisanta da fushin allah annabi sai ya ce da shi la taghdab kai ma ka kai fushi saboda fishinka sai ya jefa ka cikin abinda Allah zai fishi da wani fishi ya yi kisa za ka ce fishi ya yi saban Allah ce to in ka yi fishi to za ka ja abinda Allah zai fishi da kai saboda ka kai ka yi fishi Ibnu Awl idan Abdullahi Ibnu Awl ɗaya daga cikin tabi'ai ya kasance idan fushinsa ya tsanani ga mutum ya ji ya fusata sosai to kawai sai ya rika cewa barakallahu fi barakallahu alayhi barakallahu fi kalmar da yake ta maimaita kenan saboda kada ya bar fushinsa ya bari ya bashi ya faɗi wata mummunar magana da kuma zai dawo yana nadama saboda fushi babu abinda baya jawo Ja'far ibn Muhammad yana cewa miftah al-ghadab miftah kull shar duk wani sharri fushi ne ke kawo shi ke jawo shi Abdullahi ibn Mubarak yana cewa mutane sun hadu akan cewa husnul khuluqi fi kalima a ce ka faɗi husnul khuluq me yake yawa wanda biyu ka ce tarkul ghadab barin fushi annabi sallallahu alaihi wasallama halinsa baya yin wani abu a halin fushi wanda zai fusata Allah subhanahu wataala baya ƙarya dan yayi fushi baya wato zunde dan yayi fushi baya yi wa mutum sharri dan yayi fushi baya cutar da wanda yayi fushi zai faɗi gaskiya cikin kowane yanayi yake shi yasa lokacin da Qurayshawa suke soki Abdullahi ibn Amr ibn al-As da cewa kai kana rubuta da abin da kake daga manzon Allah daga Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhali shi mutum ne akwai sanda yake cikin yarda akwai sanda yake cikin fushi kai kuma duk magana da yake sai ka rubuta ka san mutum yana cikin farin ciki wani lokaci zai rika raha zai faɗi wasu maganganun ma da ba haka suke ko kuma in ya fusata zai iya faɗar maganganun da fushi ne yasa zai faɗe su amma ba haka suke ba sai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hukunci da irin wannan sai ka duk abin da ya faɗa ka rubuta alhali shi mutum ne yana fushi yana kuma yarda sai zo samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uktub fa wallazi nafsi bi yadihi ma kharaja min fi hadha illa al-haq je ka rubuta duk abin da ka ji na faɗa na rantse da wannan raina yake hannunsa ba abin da yake fita daga bakin nan nawa sai gaskiya Allah ne ya tsarkake shi ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu ba ya furta san zuciyarsa ba ya furta san zuciya to annabi ya samu wani kalimatul haqq fi ridha wal ghadab to sannan yace wa asaluka al qasda fil faqr wal ghina ina roƙonka wato akaitawa fil faqri wal ghina halin rashi da halin wadata wato lokacin da mutum yake da rashi wato yake cikin rashi ba ya da shi da lokacin da yake da yake da shi to dai ya zama yana yin al-iqtisad yana wato tsakaita ce abin da kashe kudin sa kai ya zama mai ruwar gaske dan yana ga tin kamar ba ya da shi ya zama mai mako sosai ko kuma dan yana ga yana da shi kuma kai ta albazaranci yace ta suwo abin da zaka ga kai ta mamaki ka duba wani mutumin nan shi ne zai so ya kaza yayi kaza yayi kaza wanda ba ya da bukatar sama wani abu ma zai zo so ya aje shi ba amfani zai da shi ba saboda kawai yana jin yana da shi ya shiga kasuwa ko ya je kasar waje ya shiga wani mall ya ga wasu abubuwa kawai da kwasu zuwa a cikin biya ko ba so sai ta so agogo ta so takalma ta so wani ma in ya so shi sai ya yi shekara ma bai sa shi ba to wannan ba a so Allah ta yi wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kull al-basth fataqul maluman mahsura kada ka sanya hannunka ka kukun daure shi a wuyanka wato saboda kana jin tsoron kakka talauci ko kudinka su tafi su rabu ka hana ka ki bayar da kudin ka ki bayarwa shine taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik alladhi ja'ala yadahu maghlulatan ila unuqih hada faqidu tasarruf yayin da ka sa hannunka a wuyanka sannan aka sa wani abu aka daure to baka yi komai ba wato kaga wannan kudin sa sun fi karfin sa kenan ba ya iya yin komai da su shine tabirin yake nuna ba in zaka duba halin mutumin da aka sa hannayensa a jikin wuyansa aka kuma sa abu aka daure to kaga mun wani abu zai yi ba zai yi komai ba to akwai wanda mammakon sa ya kai ga haka abinda zai iya amfani shi ma ba zai yi kamar an daure hannayen ne a wuyansa ba zai iya motsa su ba yana ga abinda zai cuce shi zai iya kwatar kansa da dukiyarsa ba zai yi sai dai abin ya zo cuce shi yana ga abinda zai cutar da iyalansa ba zai iya fidda kudin sa ya tsamar da su ba sai dai abin ya cuce su to kaga wannan kamar wanda maghlulata ne da ya dahu ila unuqihi ruwa ta kai ruwa ce wala tabsutha kull al-basth kada kuma ka saki hannayen kamar rariya ce ta tsiyaya saboda kana kashe inda bai dace ka kashe dukiyar ka ba kana zubar da ita inda bai dace ka zubar ba ce kada kai haka fa taqauda maluman mahsura maluman yayin da zaka boye abin da kake da shi ka taimaka zai ta zargi zai ta sukar ka ka saki dukiyar ka kuma kai ta watsi da ita har a zo ka zo ka rasa wata rana mahsuran zaka zo kai samu kanka ka abubuwan duk komai ya dakata maka kina mahsur wanda komai nashi ya tsaya cak abubuwa za su tsaya maka cak yayin da abinda kake ji da shi ya kare saboda a halin samu da halin rashi duk ana buƙatar ka zama kana da al-iqtisad a halin rashi shine ka zama kuma ka zama kankamu dan ka zama ka da shi kuma ya zama ba kana da kudin da zaka iya cin abinci a maka ci saboda wai kana tunanin gobe me zaka samu in ka kashe yau gobe me zaka samu so haka ba'd as-salaf yana cewa mu'mini ya dauki ladabi wanda Allah ya yi masa tarbiyyar da Allah ya yi masa idza wasa Allahu alaihi yuwasi ala nafsi wa idza dayyaka Allahu alaihi yudayyak in Allah ya faɗaɗa masa ya yalwata masa to shi ma yalwata wa kansa da iyalinsa da waɗanda suke tare da shi idan kuma ya dan samu kunci to sai ya rage ce liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alaihi rizqu falyunfiq mimma atahu Allah ka duba tabirin ubangiji ka duba yadda ubangiji ce wanda Allah ya bashi liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi daga warwar da Allah ya baka kai maka ka ciyar sai ce man qadira alaihi rizq wanda aka kuma kunta masa Allah bai ce ka kunkunta ba sai ce falyunfiq mimma atahu ba ce kai ya ciyar ba sai ce ya ciyar da gurgurdan abin da Allah ya bashi to mutun ya dauki irin wannan ladabi to wannan shine abin da ake kira al-iqtisad tsaka tsaki a lokacin da mutun yake cikin rashi ko yake cikin samu walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama lokaci yayi za mu tsaya anan yana muka yi daidai Allah ya kara na shukuri Allah fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh